Sashen Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 25 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Baballe da kanun labarai.
Masu kula da lamura sun bayyana faifan bidiyon da 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da fasinjoji a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja a matsayin wani sabon salon jan hankalin al'umma da kuma hukumomi. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 17 ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da dimbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine, bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin.
Kanun labaran kenan, kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai. Malam Tukur Mamu, mai shiga tsakanin iyalan mutanen da aka sace da ba 'yan bindigan da suka sace mutane a cikin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna, ya tabbatar da sahihancin bidiyon da ake yadawa.
Muna cikin wani yanayi na tashin hankali na kuka tun daren jiya zuwa yau. Iyayenmu, ƴan uwa, abokan arziki, Malam Isa, wallahi tallahi duk wanda ya kalli wannan wallahi sai ya zuba da hawaye.
Bindiga kuma sun kashe 'yan sa kai guda 5 a garin Nema da ke karbar hukumar Gasal a jihar Taraba, suka kuma yi awon gaba da garken shanu sama da 2.
Nan da kwanaki kaɗan ma insha Allah za a ƙara kuma turo a jami'an tsaro, za mu tabbatar da insha Allah wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma Taraba ma baki da in Allah yarda, ba ma yankin Baligasul ba.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfiyul Hashim Gubal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu kula da lamura sun bayyana faifan bidiyon da 'yan ta'adda da suka yi garkuwa da fasinjoji akan hanyar Kaduna zuwa Abuja a matsayin wani sabon salon jan hankalin al'umma da kuma hukumomi. A cikin hirar shi da Murya Amurka, masanin harkokin tsaro Group Captain Sadiq Abubakar Shehu ya bayyana cewa akwai buƙatar karatun tanisu idan ana son a shawo kan masu tada hankalin da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar.
To a ganin su ne abinda suke so su cimma da wannan sayan bidiyo shine su kawo abinda a yaƙi ake kira psychological warfare, wato kai amfani da wata dabara wadda za ta sosa zuciyar mutane. Duk wanda ya ga wannan bidiyo a gaskiya dole ransa ya so su, ko kai kana da dan uwa ne ko baka da shi dole ranka ya so su. To wani lokaci idan ka kawo dabara wanda take sosa rai, za ka matsa mashi wanda kake magana da shi ya dauki wani mataki. Mataki da muka duba shine kaga daga farko da suna maganan a saki mutanen su, abin ya kuma kaman ma ba sa maganar sakin mutanen su, yanzu sun fi maganar ku. Kaga duk in kana da dan uwa ko wani baba ko wani mama ko wani kani ko wani dade yake cikin wannan abun, in kaga wannan abun duk inda zaka je ka samu kuɗi dole ka je ka biya, ka nemi hanya da zaka bi ta baya, ka je ka ba su kuɗi su kan maka mutane.
Babban hafsan tsaron Najeriya General Loke Rabo yace sunanan suna abubuwa ta karkashin kasa domin shawo kan wannan matsala, kuma babban abu mai muhimmanci ma'anan shine suna aiki tare da sauran masu ruwa da tsaki a fannin tsaro don kamo tare da gurfanar da duk waɗanda suka tafka wannan aika a gaban kuliya.
Those behind that dastardly act must be brought to justice.
Rahoton wakilin sashen Hausa mai dauko rahotannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina, muna dauke da karin bayani bayan labarai. Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 17 ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da dimbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas, yayin da ƙarin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Prime Minister Bahamas Philip Davis ya shaidawa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane 17, ciki har da wani jariri, sannan an ceto mutane 25. Davis ya ce hukumomi sun yi imanin cewa suna cikin wani jirgin ruwa mai ɗankarin gudu da ya nufi Miami ta jihar Florida da ke Amurka. Ya ce mun yi imanin cewa jirgin ya kife ne a cikin teku. Kwamishinan 'yan sandan Clayton Fernanda ya ce kimanin mutane 60 ne ke cikin jirgin kuma ana kyautata zaton wasu mutane da dama sun bace. Hukumomin Bahamas sun ce an kama mutane biyu dukansu daga Bahamas bisa zargin yin safarin mutane ta barauniya hanya. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad dake Ukraine, bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami kira Kalibr ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin. Tun da farko Rasha ta musanta hannu a harin na ranar Asabar da ya zo kwana guda, bayan da Rasha da Ukraine suka sanya hannu kan yarjejeniyar da ke baiwa Ukraine damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga tashar ruwanta da ke tekun Bahar al-Aswad. Sai dai kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa Rasha ta janye ikirarinta ba, tare da amincewa da kai harin na makami mai linzami. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya caccaki Rasha kan yin barazana ga yarjejeniyar hatsi.
To an jima kaɗan baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald da ya shiga tsakanin 'yan bindiga da iyalan da aka sace musu ɗan uwa da a cikin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna, Malam Tukur Mamu da 'yan uwan na waɗanda aka sacen sun tabbatar da cewa faifan bidiyon da ake yadawa ta yanar gizo wanda 'yan bindiga suke dukan mutane sahihi ne saboda sun ga 'yan uwansu a ciki. Ga dai Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kukan wasu daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna kenan kamar da yadda ake ta yadawa. Kuma shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ya ce faifan bidiyon sahihi ne. Sai dai kuma duk da haka ya ce ba zai sake tsoma baki game da wannan magana ta sakin mutanen da 'yan bindigan suka sace ba, sai dai idan gwamnati ta sauya salo.
Wannan bidiyo yana da sahihanci kuma duk abin da ke ciki gaskiya ne, su suka yi shi, ina so in tabbatar maka, kuma ai ya tabbatar da duk maganganun ma da nake faɗa.
Malam Sani Lawal ɗaya ne daga cikin 'yan uwan waɗanda 'yan bindigan suka rike har kawo ya zuwa yanzu, kuma ya ce ya ma ga 'yan uwan shi a cikin wannan faifai na mutanen da 'yan bindigan ke ta faman dukan su.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na dade ban ga tashin hankali ba da damuwa da musifa irin wannan a duniya. Babu tantama 'yan uwan mu ne. Ni na ga kanina, na ga sauran 'yan uwa suna cikin wani yanayi mummuna.
Bayan sakin mutum bakwan nan na baya, kun ƙara magana da ko dai su waɗanda suka kama mutanen nan ko kuma ita gwamnati?
To ina tabbatar maka da mutanen nan sun kira kusan ɗai suna kiran mutane suna cewa su zo su yi magana saboda 'yan uwansu su dawo musu, don gwamnati ta gaza abinda suka faɗi mana kenan.
Duk bayan fitowar bidiyon nan wannan hali kuke ciki?
Wallahi Malam Isa, muna cikin wani yanayi na tashin hankali na kuka tun da ran jiya zuwa yau. Iyayenmu, 'yan uwa, abokan arziki, Malam Isa, wallahi tallahi duk wanda ya kalli wannan wallahi sai ya zuba da hawaye. Kana ganin mutum da ka sani yana da kima da daraja, kan ga mutum ya koma wani halitta da ba, wallahi dole ka damu.
To ko ta yaya za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro?
Babban kuskure da muka fara yi na farko a hukumance, an yi sake an buri 'yan Boko Haram da ISWAP sun tattaro daga Maiduguri sun shiga cikin dajin Niger. Dajin Niger din nan yana da tsarkakiya sosai. Sannan kuskure na biyu da gwamnati suka yi, wayannan 'yan ta'adda sun yi assimilating da Fulani wanda suke garkuwa da mutane. To ina tabbatar maka, in ba an bi wannan abun da basira ba, to gaskiya tabarbarewar tsaro yanzu aka fara samu. Dole fa mu tsaya mu samu mafita, ko mu fitar nan wallahi ina tabbatar maka ba karfin soja bane.
Manin watanni hudu kenan dai da sace waɗannan mutane a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna, kuma har yanzu ƴan uwan mutanen sun ce akwai akalla mutane 43 cikin waɗanda aka sace sama da 60 tun a farko. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah kyauta, a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za ku kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da suka hada da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasa Amurka Joe Biden yana murmurewa da kyau sakamakon kamuwa da cutar COVID-19 da ya a makon da ya gabata, kamar yadda likitan sa ya bayyana jiya Lahadi. Dr. Kevin O'Connor ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa alamomin Biden na ci gaba da inganta sannan a hankali, yayin da ciwon makogaro shine babban ciwon da ya rage. O'Connor ya ce har yanzu muryarsa tana toshewa. Likitan ya ce mai yiwuwa ciwon makogaron na Biden saboda jikinsa na kawar da kwayar cutar ne, yana kira da ci gaban mai karfafa gwiwa. Ya ce ainihin alamomin cutar na shugaban kasar da suka hada da zubar majina, tari da ciwon jiki sun ragu sosai, yayin da bugun jini, hawan jini, yawan numfashi da zafin jikinsa duk sun kasance daidai. Sakatariyar Baitul Mali Janet Yellen ta ce tattalin arzikin Amurka yana raguwa, amma ta bayyana cewa yadda ake daukar ma'aikata manuniya ce cewa kasar bata shiga koma da tattalin arziki ba. Yellen ta yi magana jiya Lahadi a shirin Meet the Press na gidan talabijin din NBC kafin a fitar da wasu rahotannin tattalin arziki a wannan makon da za su ba da haske kan tattalin arziki da hawa farashin kayayyaki yawa a kawanya a halin yanzu da kuma barazanar karuwar kudaden ruwa. Akwai yiwuwar za a fitar da rahoton na manyan hukumomin Amurka a ranar Alhamis din nan, lokacin da ma'aikatar ciniki za ta fitar da kiyasin farko na fitowar tattalin arziki a cikin kwata tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni. Wasu masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa zai iya raguwa a kwata ta biyu a jere. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya gabatar da kudirinsa na sake tsayawa takara a hukumance a watan Oktoba mai zuwa, lamarin da ya bashi watanni uku don rufe gibin da aka bashi a kuri'ar jin ra'ayin jama'a domin yin nasara. Jam'iyyar Liberal Party ta amince da takarar Bolsonaro a hukumance a babban taron ta a filin wasa na Rio de Janeiro. Shugaban mai ra'ayin mazan jiya ya shafa watanni yana yakin neman zaɓe yadda ya kamata, yana zagaye kasar don farkar da magoya bayansa da kuma tunatar da masu kada kuri'a dalilin da ya sa ba za su goyi bayan abokin hamayyarsa ba, tsohon shugaban kasar Luiz Inácio da Silva mai sassaucin ra'ayi. Jiya Lahadi Rishi Sunak ya yi alkawarin ɗaukar tsauraran matakai kan China idan ya zama Prime Minister Birtaniya na gaba, yana mai kiran babban kasar mai faɗa a jiya Asiya barazana ta ɗaya ga tsaron cikin gida da na duniya. Alkawarin tsohon ministan kuɗin ya zo ne bayan da abokiya hamayyarsa a zaben don jagorantar jam'iyyar Conservative Liz Truss ta zarge shi da zama mai rauni kan China da kuma Rasha. A bayan jaridar Global Times ta kasar China ta ce Sunak shine dan takara da ya tilo a fafatawar da bayyanannen ra'ayi game da bunƙasa alaƙar Birtaniya da China.
A gaida baban leɗe karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuba dalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sa kai guda biyar a garin Nema da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraba, kuma sun yi awon gaba da garken shanu sama da biyu a garin Amar. Wani matashi da ya nemi a saka ya sunansa ya ce 'yan bindigan sun zo ne a kan babura da bindigogi masu tada hankali. Ga Muhammad Salisu Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A Najeriya da ya biyo bayan da 'yan bindiga suka sace mutane sama da goma a wani yanki na Wurno da ke jihar Sokoto da ke tarayyar Najeriya. Ha'ilau dai 'yan bindigan sun koci gaba da cin karensu ba babbaka a jihar Taraba a yankin Bali da kuma Gasol. Garin Diga da ke karamar hukumar Bali a jihar Taraba, 'yan bindigan nan dai suka tarwatsa al'umma mazauna yankin garin, suka kwashe musu dabbobi da nasu da na makwabtansu, suka sake nausawa gaba kaɗan inda suka zo karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba. Nan ma dai kamar can baya suka datse wani gada, suka yi awon gaba da shanu sama da garke biyu. Wani mazaunin yankin wanda lamarin ya auku a idansa ya ko bayyana mana yadda lamarin ya faru, tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba ta wayar talaho.
Ambacin daji sun dace, wato gada da tsara garin ya nema malam baba a din bakin ciki su yan bindiga ka tattaki su yan tiridin gawa abinda aka yi wannan wuri gawa ki mutane biyar ne
a yankin Sandirde kuma dake karamar hukumar Gasol a jihar Taraban Ha'ilau yan bindigan ne dai suka dace wani gada da ya sada al'umman yankin kauyen da ma na cikin garin inda kuwa suka yi awun gaba da shanu sama da garke biyu wani mazaunin garin mai suna Isa ya koyi kokari ya sheda mun yadda lamarin ya faru a yankin Sandirde dake karamar hukumar Gasol duk a jihar Taraban
ne suka shigo misalin karfe 3 da rabi da babura ne suka zo da kakin soja a jikin su da bindigogi masu tada hankali duk lokacin da suka buga bindigan nan sa ko ta ina zaka ji karan harsasai ne kawai kowa ya gudu ne yayi mu mafaka da yin harsashi ba zai same shi ba suka kwashe mana dabbobi da namu na mutanen gari da shanu wasu makiyaya kuma ke bayan gari mu duka su har sun kora sun tafi
to ko menene ma mahukuntan jihar za su ce akan wannan batu honorable Abdulsalam Gambo Mubarak dake zama dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisan wakili lai na tarayyar Najeriya yace lalle suna da labarin akwa wannan lamarin amma dai an tura jami'an sojin sama da ma na ƙasa a wannan yankin ya koyi kira ga gwamnatin tarayya don su shigo cikin lamarin
maganan tsaro a yankin Bali Gasol da kuma makwabtan mu gefen Plateau hali da muke ciki a yanzu dai akwai wasu wurare da suke addaban mutane nan da kwanaki kadan ma insha Allah za a ƙara kuma turo jami'an tsaro za mu tabbatar da insha Allah wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma taraba ma baki ɗaya Allah ya yarda ba ma yankin Bali Gasol ba
a yanzu haka dai garin Jidda da garin Barau dake karamar hukumar Bali rigar Alhaji Sandari da garin Baba Nafi da kuma garin Annema a karamar hukumar Gasol sai kuma garin Kambari da Bellogo da kuma Jabjab a karamar hukumar Karim Lamido duk a jihar Taraban wannan yanki ne wanda yan bindiga ke cin karen su ba babbaka tare da dorawa al'umma mazauna wannan yanki haraji domin a basu su ci gaba da hidimomin su na yau da gobe musamman harkar gona Lado Salisu Muhammad Garba Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Mal Lado yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan tabo lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta bangarorin aiki kasuwanci duk gadan marayu rashin cika alƙawari da dai sauransu a sabon shirin zamu kawo korafin wasu mawakan da yi da suka tankari shirin nan gabanin hawa arfanin hajjin nan na shekarar 2022 wato hijira ta 1433 dai kammala ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Kunal sha'irai kuma wakan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyar da suka lashi gasar baituka da aka gudanar a Zaria sun ce sun ji shiru wajen cika alƙawarin kujerun Makka daga dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu har ana jajiberin hawa arfanin hajjin bana bayan gasar da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Zazzau a shekarar 2022 shugaban kungiyar tallafa Tinubu TSO Aminu Suleiman ya miƙa kofin alqur'ani guda 40 da kuma alƙawarin bada kujerun Makka daga Tinubun kasancewar dakatar da zuwa Makka na tsawon shekaru 2 dan kalubalen cutar coronavirus ya sa sha'iran karkashin kungiyar Majama'ur Jalal Itijaniya jira da kuma tsammanin samun kujerar bana tunda Najeriya ta samu kasan kujeru 43 takakin waɗanda suka lashe gasar Zulkifin Dogon Bege wanda shine kalifan shahararren sha'irin marigayin Rabi'u Usman Baba ya nuna takardun godiya da mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Ahmed Bamalli ya aika wa Tinubu da shugaban magoya baya ya rantaba wa hannu Dogon Bege ya buƙaci wa imma Tinubu ko mukarabansa su duba yin wata diyya ga wannan alƙawari don kare martabarsa a wajen sha'iran
sunana Zakifil Muhammad Dogon Bege halifan Sharau Rabi Usman Baba na Kano wanda muka ya gabatar da musabaka a ƙarshen December 2020 a Zaria masarautar Zazzau inda anan ne muka samu nasara da muka tsallake tasrawa muka tsallake sakar rawu muka zo mu biyar muka zo fito final a wanda a wannan taron ne har muka yi nasarar da Gebabu Ahmad Bola Tinubu ya ba mu kisan kujerun aikin hajji mu biyar da Habibu wanda ke a Kebbi shine na daya akwai Habibu Aminu Sirrin Bege a Kaduna wanda ya na biyu akwai Bashir wanda ke Kano shine ya muka yana uku da ni da shi muka bracket ni kuma a nan jihar Katsina da Malam Hassan na Maska to shine muka samu kyautar kujerun tun a lokacin ba mu samu amma dai abin da tabbata ba har ma wannan lokacin ya kasance da aka zo 2021 aka ce su kansu wakilan bolan da suka zo suka ce lallai da girma bola sunubi yana mana yana taro fata a yiri kuma ya ce lalle wannan alƙawari nashi in dai aikin hajjin nan yana nan tabbatacce a bana to insha Allah ku je rusuna nan to kuma har abin da ya kawo yanzu dai bamu samu wani bayani ba shi yasa muke da tunanin ko cewa kila da girma bola sunubi ko yadda ne suka mashewa ko kuma kila sakon ya barorin shi ne bai zo mutu ba mu da masaniya shi sai ya muka so ta tattauna da ku domin sannan domin samun nasara akan hidima
inda muke da shi ya ita wannan gasar ta ke kasancewa waye ne a karkashin wace kungiya kake shirya ta ne
a karkashin majma'ar rijalu tijaniya ta kasa wanda take a kishin tana nan a Zaria a karkashin jagorancin Muhammad Alhaji Bashir Diwani shine shugabanta na kasa gaba daya
wato ita wannan kungiya ta kan shirya musabaka ko gasa ta waka ne ta wakar biki
yawa eh tana shirye eh kwarai ko tana shirye musabaka duk shekara tana yi wannan shi wannan lokacin da muka shine karo na biyar tana yi tana hada shi mai da hai na masu yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ni a kowane group akwai mutum 13 ni ina cikin group na 8 amma a cikin group din a first round ni ne na daya da aka zo kuma aka zo second round cikin mu shine za a fitar da mutum daya sai kuma Allah ya fitar da ni sai kasance ina haye mutum biyar to shine ma har sai na je final kenan dukkan mu duk wanda aka gani a final din sai da kasance a cikin mu su shida ne ya kasance shi na daya sai a zubar da biyar sai a dauki daya inda group 10 ne ya zama to duk group 2 za a fitar da mutum daya group 2 a su fitar da mutum daya ya zama to mu biyar haka muka fito muka zo a wannan gasa Allah ya sa da mu ne muka zama zakarin shekara ta 2020 din to kuma har aka zo muka je Allah ya ci da mu a wannan shekarar muka fito final
ya kuke gamu da shi Bola Tibun ne yazo wajen gasar da kansa ko gayyato shi akai
a su committee majama'u din shine suka gayyace shi to shine sai turo wakili yace ya wakili yace yana mana fatan alkhairi amma bai samu zuwa ba ga shine wakilin shi aka ya kawo Qur'anai guda 40 aka bada su a nan fada gaban sarkin zazzau sai kuma yace Ahmad Bola Tinubu ya ce mu din biyar wannan sha'iran da suka fito haka ya maske ta kujerun aikin haji aka yi ta kabara a wurin muna tatto shine muke ta tare da har yanzu kuma Allah bai kaddara abin ya tabbata ba
ai wato in kuka duba ina jin da ganin ne aka samu matsalan nan ta rashin zuwa haji ai
eh a shekarar an ce akwai corona covid-19 ita ta hana to dabara kuma sai aka ce again ma dai gaba daya ba za mu a bari aikin hajin ba za su saudiya to bana kuma shine sai aka sai tabbatar da wakilai shi da su suka ce lalle ya ce in har tafiya tana nan to kujerin nan da alƙawari insha Allah tabbata ina nan ba kuma iko Allah gashi mun ga har an fara tashi duk wanda suka biya a wannan lokacin duk suna ta tafiya har yanzu kuma ba wani bayani shi sanya ma muka ji dai damuwa akan al'amarin haka
mana bayani shin waye ne aka turo waye ne Bola Tinubu ya wakilta ya zo wajen wannan taron ne
eh wani honorable ne Suleiman wanda shine ko jagora ne organization Tinubu na manta da yadda wannan din nashi yake shine wani babba mai jiki haka shine wanda ya zo wajen taron ya wakilci Ahmad Bola Tinubu da wannan sako ya fada
eh ko Aminu Suleiman ne
yawa shine kwarai kuwa babba sosai mai jiki kwarai tabbas shine wanda ya zo wurin taron
daga wannan lokacin zuwa bana akwai an sake sabunta wannan alƙawarin ne ko kuma shikenan tun daga nan ba a sake wata magana ba
eh da shekarar ta dawo 2021 da za a yi sai su suka gayyace mu ita majama'un ta gayyace mu ta ce duk da mu ba mu cikin yan takara amma ana buƙatar mu zo don mu halarci taro mu ga abin da abin da kasance da muka zo sai ga again sai ga wasu wakilai shi amma a lokacin ba shi wannan din sun suka zo sun kai su ko hudu ne suka zo wajen suka a wajen mambarin suka karbi microphone suka ce Ahmad Bola Tinubu ya turo su da Qur'anai suna a hanya ba su ƙara so ba kuma sannan magana alƙawari da yayi na magana kujeru da aka yi da za a ba sha'irain da suka yi a bara to lallai alƙawari na nan in har ka ce aiki haji na nan to alƙawarin nan na nan kujerun nan suna nan zai bada yana taro fata a kai a haka aka tsaya a 2021 kenan to kuma wannan 20 din ana yin musabakan ne a Disamba to kai kuma yanzu da saura tun da zamu na cikin June ta Disamba ake yin kuma tabbas ma sama za su kuma yi a wannan Disamba insha Allah
duk da kokarin da muka yi na jin ta bakin Aminu Suleiman ya ci tura amma mun aika masa sako hakan ya sa muka bayyana wa tsohon mataimakin an takara Tinubu Ibrahim Masari wanda bai yi wata ba yace Tinubu bai san wannan labari ba amma dai in Allah ya kai rai baki sai duba batun kujerin.
Alhaji Ibrahim, akwai wasu bayin Allah da kungiyar goyon baya ta shi Ahmed Bola Tinubu tun shekara ta 2020, wato Tinubu Support Organization da wakili Aminu Suleiman, ake wani taro na sha'irai na majama'ar Rijalu Tijjaniya a Zaria. Su biyar suka yi nasara, ake musu alkawarin kujerun haji, shine kuma Allah bai sa an je ba wajen tsawon shekaru biyu kenan sai bana suka ta duba hanya da Allah bai sa sun samu kujerun nan ba. Shin me za ku ce kan wannan, za su samu ne ko kuma kawai su ci hakuri?
To wallahi yanzu dai nake jin magana a gurin ka, duk hako ba zan shiga maganar da ban sani ba, sai idan har wannan magana ta tabbata. To kaga wanda ya musu alkawari shi ya kamata a je ai magana da shi, su je su yi magana da shi. Ina ganin abu ne wanda kila ana iya warware shi ko da ma dai ta ina ya shigo, domin wato matsalar da muke fuskanta kenan, wanda bai isa ba ya je ya dauki alkawari kuma ya bata wa mutane suna, lokaci yayi ya kasance irin abin da Bahaushe ke cewa a kurara min mai ƙarya. Na tabbatar maka cewa wannan abun mai girma Sanata Bola Ahmed Tinubu bai san da shi ba, ba a yi shi ba, ba a gaya mishi ba. So kuma inda an gaya mishi, ina tabbatar maka cewa da wannan magana an warware ta, duk da ban san inda ka samu na baka labarin ba. Su mutanen da aka yi ma alkawari ne suka gaya maka, koko shi wanda aka ce ya yi alkawarin ne. So amma dai abin da ke da muhimmanci, aiki irin wannan aikin alkhairi, idan kai alkawarin abin da kai kasan ƙarya kake, na farko dai ko dai kai ba da miyawun wannan mutumin kai wannan magana ba, kai kuma matsayinka bai isa na ka dauki gabara abin ka cika alkawarin ba, so abin sai ya zama kamar da batunci maimakon gyara, abin sai ya zo ya zama banna. So amma in Allah ya sa muna raye, ka bincika ka ji, kai ni na baka amana abin Malam Nasir, ka bincika ka ji. Idan magana ce wadda take da gaskiya ne an yi ta, to na farko dai wanda ya magana sun san ƙarya yi musu. To yanzu kuma kai da ka shiga cikin magana, ina tabbatar maka in Allah ya yarda, in Allah ya sa muna raye, to in Allah ya sa 2023 za a yi aikin haji, sai ka gaya mana da wuri. Na yi maka alkawari, kai abokina ne, ka san ni, na san ka, kuma duk abin da yake ba gaskiya ciki ka san ba ni shiga shi. So in Allah ya yarda, za mu ga yadda za a yi, za a sauke wannan nauyin. Amma dai su kiyayi irin waɗannan ƙananan mutane suna ɗaukar musu alkawarin da ba gaskiya ciki, wannan shi ne gaskiyar magana. So kuma ka ba su haƙuri, ka ba su haƙuri, insha Allah za dai a san yadda za a yi, za a warware, in Allah ya sa muna raye 2023 ko ya ta kasance.
Mawaƙan bege da karrera waka a wajen tarukan majalisi maulidi da sauransu na tara jama'a da magoya baya daga 'yan ɗariƙar Tijjaniya da Ƙadiriyya. Mutane biyar da suka lashe gasar sun haɗa da Malam Habibu Kebbi da Malam Aminu Sirrin Bege Kaduna da Malam Zulkifil Dogon Bege Malamfashi da kuma Malam Bashir Kano da Malam Hassan Maska. Masu raro, kun dai ji abin da ya kaya a wannan batu, saboda haka anan za mu yi alƙawarin jira har sai zuwa baɗi. Idan da rabon sauke farar liga waɗannan mawaƙan bigen, za mu dawo domin sanar da ku abin da ya gudana. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma wanda ya taimakawa wannan shiri ya zo gare ku, Nasir Adam Ali Kaya, ni Sarfi Lahashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sarfilu, da wannan ne kuma muka kawo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Hukumomi sun faɗa jiya Lahadi cewa mutane 17 ne suka mutu bayan da wani kwale-kwale da ke ɗauke da ɗumbin bakin hauren ƙasar Haiti ya kife a gabar tekun Bahamas, yayin da ƙarin 'yan Haiti ke ƙoƙarin isa Amurka don gujewa tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba da kuma fatara a ƙasar. Firaministan Bahamas Philip Davis ya shaida wa taron manema labarai cewa tawagar masu aikin ceton sun gano gawarwakin mutane 17, ciki har da wani jariri, sannan an ceto mutane 25. Rasha ta amince jiya Lahadi cewa ta kai hari da makami mai linzami kan tashar jiragen ruwa ta Odessa ta tekun Bahar al-Aswad da ke Ukraine, bayan da ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da 'yan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami kira Calibre ya lalata kayayyakin sojoji a tashar jiragen ruwa ta Odessa tare da wani gagarumin hari da aka auna wurin.
Ta ba sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. An jima kaɗan da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan ziyarar da shugaban Faransa Emmanuel Macron zai kai a ƙasar Kamaru. Yanzu a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ke sallama. Assalamu alaikum.